Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 21, 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da yaurana Asabar 29 ga watan Yuli shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu ku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
To amaye gurbin shugaban ma'aikatan fadar White House da wani janar din sojin Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗi a wata takarda jiya Juma'a cewa Amurka ba za ta taɓa yarda Koriya ta Arewa ta mallaki makamin nukiliya ba. Sannan fadar White House ta ce shugaban Amurka Donald Trump ya amince da takunkumin da Majalisar Tarayyar Amurka ta kakaba ma Rasha.
Kanin labaran kenan aka ji. A jiya ne kungiyar Boko Haram karkashin shugabancin Al-Barnawi suka saki hoton bidiyon wasu ma'aikatan jami'ar Maiduguri guda uku da suka yi garkuwa da su.
My name is Yusuf Ibrahim, a lecturer of Geology Department, University of Maiduguri.
My name is Kuna Dashi, driver of the University of Maiduguri.
Muna dauke da cikakken bayani kan wannan batu. Gwamnoni da sarakunan arewacin Najeriya sun gudanar da wani taro a Kaduna don yin nazari game da irin matsalolin da yankin ke fuskanta. Ko ya taron ya kasance?
Ba taɓa yin taron da na harko dai gwamnonin ko mutemakan suka zo ba, kuma duk wani abu da ke damun ma arewa an tattauna shi, kuma an yi kwamitoci kamar iri uku.
Haka kuma Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke rubuto mana. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. An maye gurbin shugaban ma'aikatan fadar White House da wani janar ɗin sojan Amurka da ya ritaya, wanda kafin nan shi ne shugaban sashen kula da sha'anin tsaron cikin gida. Cikin 'yan makonnin da suka gabata, shugaba Donald Trump ya yi ta nuna halin ƙyaliya ga tsohon shugaban ma'aikatan fadar White House Reince Priebus. Kuma wannan satin ma sai da sabon shugaban sashen sadarwa na fadar ta White House ya bayyana shi da mai cike da tsarguwa. Da take zantawa da manema labarai da yammacin jiya Juma'a, jami'ar hulɗa da 'yan jarida ta fadar ta White House Sarah Huckabee Sanders ta ce tun kimanin makonni biyu da suka gabata ne shugaban ƙasa da Reince suka fara tattaunawa kan wannan batun. A wata hira da gidan talabijin na CNN tun bayan ajiye aiki da yi, Priebus ya ce shugaban ƙasa na son gwada wata hanya ta daban. Lokaci ya dace da ya kamata a canza lali, a cewar Priebus, wanda ya ƙara da cewa a gani na wannan canjin abu ne da fadar ta White House ke bukata. Priebus ya ce tun ranar Alhamis ya miƙa takardar ajiye aiki ga shugaban ƙasa, to amma ba a bayyana ba a hukumance sai jiya Juma'a. Al'amarin ya fito fili ne a karon farko bayan da shugaban ƙasa ya yi wani rubutu a kafar Twitter a dab da saukarsa daga jirgin Air Force One a Joint Base Andrews. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗi a wata takarda jiya Juma'a cewa Amurka ba za ta taɓa yarda Koriya ta Arewa ta mallaki makamin nukiliya ba. Ya kuma yi kira ga Rasha da China da su ɗau matakan kawo ƙarshen rashin jituwa a yankuna da ma ƙasa da ƙasa, wanda shirin makamai masu linzami na Koriya ta Arewar ke haddasawa. Takardar bayanin wadda aka wallafa a shafinsa na Twitter ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da ƙasar ta yi gwaji na biyu na makamai, wato makami mai linzami na nahiya zuwa nahiya, wanda aka yi wanda ta yi da niyyar hazuka Amurka. Tillerson ya ce wannan gwajin ya saba ma jerin ƙudurorin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ke bayyana matsayin al'ummar duniya kan wannan batun. sojojin Amurka da na Koriya ta Kudu sun harba makamai masu linzami cikin ruwayen Koriya ta Kudun a matsayin wata ramuwar gayya ta kai tsaye saboda gwajin makamai masu linzami na nahiya zuwa nahiya da Koriya ta Arewa ta yi jama'a. To karfa ku sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Fadar White House ta ce shugaban Amurka Donald Trump ya amince da takunkumin da Majalisar Tarayyar Amurka ta kakaba ma Russia kuma zai rattaba hannu kan kudirin ya zama duka. A wata takardar bayani ta je jama'a, jami'ar hulɗa da 'yan jarida ta fadar ta White House ta ce shugaban ƙasa ya yi nazarin daftarin ƙarshe na kudirin dokar wanda ya tanaji kakaba ƙarin takunkumi kan masana'antun Russia da dama. Kudirin dokar ya kuma baiwa Majalisar Tarayyar Amurka ikon hana shugaban ƙasa dage takunkumi kan Russia. A baya, gwamnatin Trump ta yi adawa da kakaba takunkumi kan Russia a matsayin ramuwar gayya saboda zarginta da katsalandan a zaben shugaban ƙasa bara. Fadar White House ta ce tana buƙatar sakin mara wajen inganta hulɗa tsakanin ƙasashen biyu. To amma bayan bincike na tsawon watanni kan tuntubar da aka yi tsakanin wasu jami'an Russia da wasu jami'an yaƙin neman zaben Trump, an samu goyon baya sosai daga ɓangarorin jama'iyyu biyu game da ɗaukar tsauraran matakai. Tuni ita ma Russiyar ta maida martanin kakaba mata takunkuman da aka yi, inda ita ma ta kakaba wa muradun Amurka da ke ƙasar takunkumi. Russia ta ce dole ne Amurka ta rage ma'aikatanta na diplomasiya da na kimiyya da ke aiki a Russia zuwa 455 zuwa ranar 1 ga watan Satumba. Wannan adadin a cewar Russia shine adadin jami'an diplomasiya da masana ilimin kimiyyar ƙasar da ke Amurka. Yayin da yake magana jiya jama'a kan kama wasu mambobin muguwar kungiyar nan ta MS-13 su 15 a karamar hukumar Suffolk na makon jiya saboda laifin kisa a Long Island da ke New York, shugaba Donald Trump ya sha alwashin abin da ya kira 'yantar da garuruwa daga hannun miyagun kungiyoyi. Da yake jawabi ga wani taron jami'an tsaro, Trump ya yi kira ga Majalisar Tarayya da ta samar da kuɗi saboda ƙara yawan jami'an yaƙi da kwararowar bakin haure da fasakwabri saboda kawar da miyagu. Ba za mu lamunta da irin wannan ɗanyen aiki ba ko da ku na rana guda, ba zai sabu ba, a cewar Trump. Ba zai yiwu ba saboda ku, ba za ku yadda hakan ya ci gaba da faruwa ba, kuma muna goyon bayan ku 100%, abinda Trump kenan ya gaya ma jami'an tsaron. Shugaba Trump ya yi nuni da wani labarin da ya karanta kwanan nan, inda wani mamban MS-13 ya ce kungiyar kan so ta kashe mutane sannan a hankali saboda lokacin da mutum ke nuna zafi na lokaci mai tsawo na daɗaɗa ma kungiyar rai.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla. Kungiyar Boko Haram karkashin shugabancin Albarnawi ta fitar da wani sabon hoton bidiyo na wasu ma'aikatan jami'ar Maiduguri guda uku da suka yi garkuwa da su. Biyo bayan ikirarin da rundunar sojin Najeriya ta yi na cewa ta ceto wasu daga cikin ma'aikatan jami'ar. Ga wakilin muryar Amurka Haruna Dauda da ƙarin bayani.
A jiya ne kungiyar Boko Haram karkashin shugabancin Albarnawi suka saki wani faifan bidiyon wasu mutane guda uku da suka kame da yan kungiyar suka yi musu kwanton bauna a ranar 25 ga watan Yuni nan da muke ciki, wanda har ya sanadiyar mutuwar mutane da dama ciki har da jami'an soja guda tara. Tun a wancan lokacin ne da aka dinga samun bayanai masu karo da juna tsakanin jami'ar Maiduguri da kuma rundunar sojan ƙasar da ta yi kirarin cewa ta samu kubuto da dukkanin ma'aikatan da ke tono ma'adunan man fetur a wannan yankin da aka yi musu kwanton bauna tsakanin ƙananan hukumomin magumi 200 wanda ga bisani kungiyar malaman makarantar jami'an Maidugurin ta ce ma'aikatar ta guda 9 ne da wannan abin ya shafa wanda kuma tun ya kawo gawakin guda 5 sai dai guda 4 ban san inda suke ba tun a wancan lokacin wannan mutane uku da suka fito a wannan faifan bidiyo ne ya tabbatar da wannan kirari na Dr. Dani Mamman din wannan faifan bidiyo ne da yake tantancewa daga hannun ayan kungiyar Boko Haram din ya fito ya nuna wasu mutane guda 3 da kuma suka dinga bayyana kansu daya bayan daya da ma tabbatar da cewa su ma'aikatan jami'an Maiduguri ne kuma yanzu hakan suna nan a hannun ayan kungiyar Boko Haram din har ma kira gwamnatoci kama da na tarayya da na jaha da ma jami'ar Maiduguri da kuma su kansu kamfanin matatar man fetur din da su biya waɗannan mahara bukatunsu don a sauko su da ransu ga ma abin da ke cewa a cikin wannan faifan bidiyon
sunana Dr. Solomon N. Yusuf ni lecturer ne a University of Maiduguri Department of Geology muna aikin haɗin gwiwa ne tsakanin University of Maiduguri da NNPC kamfanin mai na Najeriya muna binciken mai a sashen mun fito aikin binciken mai a sashen Magumeri na Chad Basin ranar 25 ga watan July muka haɗu da rundunar Khalifa yanzu haka muna hannu ina magana ranar Juma'a 28 na watan July.
My name is Yusuf Ibrahim, a lecturer of Geology Department, University of Maiduguri.
Wannan batu dai da har yanzu ba a samu asalin gaskiyan abin da ke hukana ba duk da cewa har yanzu ana tsinto gawan irin waɗannan mutane ɗaya bayan ɗaya a wannan jajin na tsakanin Magumeli da garin Gubbiyon wanda koyar da safe sai da nazarci asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri wanda jami'an da ke tsaron kofar asibitin suka ce da ni ba su ba ni damar isa ɗakunan da ake ajiye gawa ba wato inda ake kira mortuary saboda yawaitar mutane a wannan wuri wanda hakan ke nuna da cewa mutane da dama sun rasa ransu sakamakon wannan hari yayin da wasu alƙalaman da ke fitowa baya-bayan nan ke tabbatar da cewa mutane 48 ne suka rasa ransu sakamakon wannan hari da aka yi na ran 25 ga watan Yuni nan da muke ciki. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Manyan ƙasar mu ko ya cancanta kusa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta a taimaka a je a sulhunta karyan matan su di mauta har rayuwa ya salwanta ko wace akwai masoyinta sannan akwai iyaye.
To Allah ya kyauta a gai da Haruna. A jiya ne gwamnoni da sarakunan arewacin Najeriya suka gudanar da wani taron kwanaki biyu a Kaduna don yin nazari game da irin matsalolin da yankin ke fuskanta. Wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikra ya halarci taron manema labaran ga kuma bayanin da gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masar ya yi wa manema labaran wato bayan taron.
A tarihin ma tarurrukan da ake ba taɓa yin taron da na farko dai gwamnonin ko mutemakan suka zo ba kuma aka duk wani abu da ke damun mu a arewa an tattauna shi kuma an yi kwamitoci kamar iri uku. Akwai kwamiti wanda gwamnan Sokoto ke shugabanci wanda ya kalli me ake nufi ma da wani sake gyara zama a Najeriya, sannan kuma za su kalli menene ake ciki a kan batun maganan gyaran tsarin mulki da ake yanzu, sannan kuma akwai maganan faɗan Fulani ɗin nan da manoma ba mu yadda da ake cewa duk mai kiwo ba Fulani ba ne, kuma me zai cewa duk abin da aka yi Fulani suka yi ba, kowa ma na iya yin kiwo, saboda ka ba zai yiwu a ce a zanna a tsame kabila guda duk abin da ya faru a ce su ne. Kuma a lura cewa yanzu fa ƴan ta'adda sun shigo cikin dazuzzukan nan namu, saboda ka mun ɗauki matakai wanda yake muna kiran gwamnatin tarayya ta sa ido kuma inda dazuzzukan nan za su yi amfani a maidawa jihohi su, domin jihohi za su iya yin hanyoyi, za su iya ba da wurin noma yadda za a hidda waɗannan munanan mutane. Amma waɗanda suke cikin daji, ni ina gaya maka from ni experience namu na Katsina cewa kashi 95 na waɗanda suke cikin daji Fulani ba ɓarayi ba ne, ba kuma ƴan fashi ba ne, waɗansu mutane ne criminal suka zo suka shiga. Kuma yanzu akwai babban matsala wadda mun fara ganin alamun manyan ƴan ta'adda sun shigo cikin dazuzzukan, kuma mun lura da abin da ya faru a Borno kan batun waɗanda suka je suna neman mai wato Lake Chad mun yi ainihin Allah wadai da abin da ya faru, kuma gwamnoni akalla tara za su je Borno, za su jajanta da ta'aziyya ga wanda suka rasu, kuma abin da aka yi niyya na alheri ga jama'a za mu dage mu tabbatar cewa ya ci gaba. Kuma an tattauna abin da ya faru a Kaduna, a Kajuru, wanda ba a ji daɗin shi ba, kuma lalle ne hukumomin tsaro su ɗauki matakai cewa wanda DA Levy komai matsayin shi a hukunta shi. Matsawar ba hukunci, to ba za a aikata laifi ba. Wa'annan kalilan kenan daga cikin abubuwan da aka taimaka, aka tattauna, mun yi magana kafa kamfani na sayan kayan amfani a ƙarƙashin hukumar NNDC, mun kuma kalli matsayin New Nigeria da halin da take ta shiga, da kuma cewa yanzu akwai kotu ta yanke wani hukunci, za mu ji mu ga yadda kotun za ta yi. Ministry of Finance za su bada kudin da kotu ce ta bada domin a biya pensho da haƙƙin ainihin wannan ma'aikata.
Ku ta ce kofa laka diyan arewa ku san ba ce aikin kawai ne wataki mubaraka.
Bayanin gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari kenan bayan kammala taron gwamnoni da sarakunan arewa a jihar Kaduna. To jama'a, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11:16. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na ansoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku na ansar tambayar masu sauraronmu da daman gaske da ke son jin tarihin margayi Alhaji Yusuf Mai Tamasile dan masanin Kano. Za kuma a ji kashi na uku na ansar tambayar su Malam Ahmadu Manaja unguwar Karofin Madaki Bauchi da sauran masu sauraronmu da dama da ke son tarihin shahararren mawaƙin nan na Hausa wanda aka fi sani da Rarara. To bari mu fara da kashi na uku na ansar tambayar dumbin masu sauraronmu da ke son jin tarihin margayi Alhaji Yusuf Mai Tamasile dan masanin Kano wanda ya rasu ranar 3 ga watan nan na Yuli. Idan masu tambayar na saurare, to ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ansar da ya samo daga tsohon Director General na Cibiyar Bincike da Adana Kayan Tarihi na Gidan Gwamnatin Jihar Kano Alhaji Ibrahim Ado Kurawa, wanda ya ci gaba da bayyana yadda dan masanin ya wakilci Kano.
Da aka zo aka kafa gwamnati a Kano, aka rarraba aka ce to tunda duk inda za a je a kafa gwamnati an ce a saka mutane daga kowane bari, sai ya zama cewa shi Mai Tamasile da Sani Gezawa kaga su daga barin NPC suke, aka dauko kuma wanda suke daga barin Nefu su Alhaji Tanko haka, sai su Alhaji Inuwa Dutse, sannan aka dauko mutane daga Masarautu su ma su bada wakilci irin su Muhammadu Gawaya Mamma Dakin Hadeja, su wazirin Gumel Alhaji Umaru Gumel, magajin garin Kazawar Alhaji Muhammadu, sarkin bai na Kano Alhaji Mutar Adina yana na har yanzu, aka kafa wannan gwamnati tare da su. To kuma a cikin su Mai Tamasile yana daga cikin wanda suka fi yafi kowa ma kuruci a wannan lokacin, dan dukan su sun girme masa wannan.
Wato bayan shi Mai Tama an yi waccan gwamnati ta su Sardauna, kuma aka yi wancan juyin mulki a ƙarshe kamar yadda kai bayani, ya tsallake marijiya da bayan da ta yiwu da yanzu, shi ma lokacin da ake bayanin Sardaunan shi ma tarihinsa ake. To daga baya da aka yi jihohi kenan, aka ce a zo duk da shi ya yi minista na gwamnatin tarayya, kuma babban minista ma kamar yadda kai bayani, amma ya dawo kuma kenan ya yi aiki a ƙarƙashin gwamna.
Ya dawo da aka kafa jihar Kano 1967, suka dawo Kano ya zama cewa an ba shi minista abin kwamishina a Kano tare da duk wanda mutane da ne maka lissafi, wasunsu ma kamar shi ma Muhammadu Gawayama ina jin da ko wazirin Gumel su ma ina jin sun yi kananan ministoci a can duk da yake gaba suke da shi, kuma a cikinsu duka shi ne dan 1929. Kaga su Madakin Hadeja, su wazirin Gumel, ai duk yan sha wani abu ne 1914 ajinsu ɗaya da su tafawa walewa. Shi kansa magajin garin Kazaure ya girme masa, sarkin bai ma ya girme masa, Inuwa Dutse ma haka, Tanko ya kasai, Sani Gezawa, duk gaba suke da shi a shekaru, shi ya fi kowa kuruciya a wannan lokacin da cikin gwamnatin Audu Bagbo. Ga sai dai Amin Dantata, wanda kaga shi ba dan siyasa ba ne, ba dan bafa ma gawa yake da shi to ya zama cewa duk sun yi wa'annan abubuwa sun zo sun kafa gwamnati tare da Audu Bako kuma anan ma ya samu kalubale saboda irin yanayin da goyewar da Allah ya bashi ka san ba za ka zauna lafiya ba idan Allah yana nufinka da alheri sai ya jarabe ka to ya zama yana wannan gwamnati aka caccanja masa ministry ma akwai lokacin ma da aka maida shi Ministry for Community Development Forestry wato gandun daji daga jami'in gama kai wanda yake ba wani abu ma da zaka iya ana to Allah a cikin hikimarsa sai aka bashi kuma chairman na National Council for Arts and Culture wato hukumar
al'adu
da kuma fasahar to ina wannan ne aka zo aka yi juyin mulki sai ya zama shi Murtala ya zama shugaban kasa da Murtala ya zama shugaban kasa sai ya kira mai tamasila dan ya kafa wata hukuma Public Complaints Commission a wannan lokacin aka fara yinta
hukumar kula da korafin jama'a
koke-koke da korafi aka kira shi mai tamasila aka bashi chairman dinta kaga shi mai tamasila ya sake koma gwamnatin tarayya amma can ma ban
a karo na biyu kenan
kun mun faɗi ma
sai dai bambancin waccan a gwamnatin siyasa yayi wannan kuma gwamnatin soja
kuma Chief Complaints Commissioner wanda yake abu ne daga na jin koke-koke ba wai executive abun nan bane
a cewa kasa a ji korafin jama'a kuma a ga yadda za a shawarci gwamnati ya za ta warware su
sai ya zama wasu ma suna tunanin ai Murtala ya bashi ne dan ya samu a goyen baya ko kuma horan da zai iya zama shugaban kasa in an kafa siyasa
lokacin za a yi ta zaben 1979 ke
79 to kaga muka koma can baya ban ma maganar ya aka ya zama dan masani ba Sarauta dan masani
Sarauta yau to ai na dauka ba a zo gabar ma da ya zama dan masanin ba
dan masanin ma an masani sirrin Kano sai Muhammadu Sunusi ne yanzu shi dan masanin Kano
a tun yana da rai yana mulki
ina sarki 1958 ko 59 1958 ko 59 aka nada shi dan masani ko kuma yana minista dai lokacin da ya samu Muhammadu Sunusi aka nada shi dan masanin Kano
sai kuma kashi na hudu na ansarar tambayar su Malam Ahmadu manaja unguwar Karofin Madaki Bauchi da sauran masu sauraron mu da dama kan tarihin rarara har ila yau dai ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da cigaban ansar da ya samu daga rarara din kansa inda Mahmud ya cigaba da tambayar rarara cewa
to baya ga irin wadaran taruka da ake saka misali kaset dinka kaga mutane sun zabura suna nuna nishadi da annashuwa babu wasu kafofi da kakan iya tantance ko kake samun wasu bayanai misali dangane da waƙoƙin da kake da kake yi misali
to ai bayanan kin ka gani dai ba irin social media nake ko na abubuwa da bare ganin wasu abubuwa da ake akai amma wannan ne ta hanyar da zan iya fahimta kenan saboda masu kira na waya yawanci ba waya ta aikira waya kamfani ya kira wanda ya sanni ne ko muke da wata buƙata da shi zai kira ni wannan bare kuma a ce amma har da yawa ana da ne waka yau gobe jibi zaka ana waya ana cewa ta yi dadi Allah ya taimaka Allah ya karama sirra ta yi dadi Allah wani kuma ya ce wannan waka mutum da dadi mai gidanmu ne ya zaka mun haka ka ce mun gina ce ni ban faɗi sunan mai gidan kuma ka ji waka ta ne wurin da ka zuwa ka taɓa jina cewa ne ce wannan in ka jina cewa na taushi nake yabo ka gane in ka jina yi wani abun wani ma ni ban ya ga cewa zan yi wani abun ne kawai akan ya ga cewa kan mai wadawa bi
riga ba wuya
eh kawai don da ya dauka ta mai daidai kai ya cewa wallahi da nake wannan yara wallahi da nake ka gane kaga shi ke rantsuwa ni ko ban sani ba ni ban san shi ba kawai an dai ce in yi waka in wasa wani saboda haka zan ce masu adawa wani da wani wani da wani masu kama da kaza da masu kama kaza ka gane su sun gane abin da nake nufi kawai za a ce he wani sai ai da ni ka gane musu shi ba amma ni ne yi waka akan wannan shi kuma wannan ya san bai sai zai ce in kama sunan wani in ci mutuncin shi ko na uwa ka gane kawai dai waka yake so a yi saboda haka yanzu in kuma so ta kaza da kaninka da ne magana na ce su hami ake cewa su wani ayin girman kawai ka gane kaga za ka ce da ganiki ba waki kuma ni ba san kawa shi kuma kilar da wani yake ne
to dazu kai maganar wakar masu gudu su gudu misali ta fada cikin jerin tambayoyin su Malam Ahmadu da suke cewa wai me rarara ke nufi da masu gudu su gudu
waƙar masu gudu su gudu tana tarihi babba. Tarihin ta a takaice ba haina ja ba. Kafin mu ci zabe ana cewa in an ci zabe in ba mu ci zabe ba sai dai mu gudu ba kasan nan. Ko manyan mutane to da mun ka ci zabe sai mun ka ce to yanzu masu gudu su gudu tunda mun ci. Shine takasin tarihin. Ana cewa in ba mu ci zabe ba
wai wannan zaben kenan.
Zaben da mai girma shugaban kasa Jalal Buhari radiyallahu anhu ya ci wanda aka yi kafin mu ji 2019 ko.
Wakil dama dan jami'a APC ne ne.
Tunda ba labarin jami'a muka zo yi ba ba ka sani ba.
Na ji ka ce kafin ku ci zabe.
To mu muka ci zabe wannan. Mu ne nan muka ci. Mu ne nan aka yi. Mu kuma za mu ƙara ci. Mun ma ci ya dai wani abu.
Na'am. Dan haka a nan ta samu
sunanta sun ce in mun ba mu ci ba sai dai mu gudu to to kuma gashi mun ci to haya ne masu gudu kenan
kaga mun ku da su
eh kaga mun sha ko
eh tsakanin ku da su sai a samu
wasu kaga mun ruwa ta sha ai kaga ai an gane masu gudun tuni tuno sun wari
to kuma tambayar ta gaba wacce a jerin tambayoyin ita ce ta 12 sai suke cewa yanzu kake gaya mana ka shafe kusan shekara 12 kana wannan sana'a ta waka suke cewa wai wacce riba rarara ya samu da ma ba zai taba mantawa da ita ba wannan fage na sha'anin waka
ribar dai guda daya ce bata wuce biyu ba riba ta babba shine Jalal Buhari zama shugaban kasa wanda ƴaƴana ba su mantawa jikokina ma ba ni kadai ba kuma ni nayi da zuciyata daya dan kudi nake so tun nayi kudi har 1,500,000 amma in yi waka na ce ba zan yi ba saboda ni ke da almaji kolo ne honi na zura kwano na zo ina ba masu kwano ni abinci kaga bayan da kamar da ni baya baka da ibin kai gaba da ni sai yau ni kun Allah saboda haka nace ni na yadda in yi jihadi akan arewa na yadda in yi jihadi akan Bahar dan shi siyasa yake dan Allah shi bai da wata manufa wadda ta wuce talakan Najeriya.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa yanzu a madadin Alhaji Ado Kurawa da wakilinmu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
To Mala Ibrahim barka da aiki yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke rubuto mana ta email. Sakonmu na farko a yau ce waye muna jinjina hukumomin jihar Lagos da ke kudancin Najeriya bisa namijin kokarin da suka yi na ceto yara 'yan makaranta shida da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su. Sako daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji jihar Kebbi. Shi ma sakonmu na gaba ce waye ceto yara 'yan makaranta guda shida da aka yi garkuwa da su a jihar Lagos abin farin ciki ne kwarai da gaske. Ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya. Sako daga Alhaji Umar Fo'eba da Adam A. Adam Gashuwa. Muna kira wa gwamnatin tarayyar Najeriya da ta duba halin da mutanen da mayakan Boko Haram suka yi garkuwa da su ganin cewa suna cikin mawuyacin halin rayuwa. Sako daga Muhammad mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. Sai kuma sakon haɗin gwiwa da ke cewa hakika mu matasan Najeriya mun yi farin ciki da matakin da majalisun dattawa da wakilai suka ɗauka akan yi wa kundin tsarin mulkin Najeriya sauye-sauye musamman akan rage yawan shekarun tsayawa takara. Da fatan mu kuma matasa za mu baiwa mara ɗakunya wajen gina ƙasarmu Najeriya. Sako daga Comrade Salim Abubakar Imam Jingir da Balan Vice Driven Tanker Jos. Sakonmu na ƙarshe a yau cewa muna roƙon Allah ya baiwa jami'an tsaron Najeriya nasarar murƙushe masu garkuwa da mutane da suka addaba hanyoyin Kaduna zuwa Abuja. Sako daga Isuhun Dila Faki. To madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga Ibrahim ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
To a takaice an maye gurbin shugaban ma'aikatan fadar White House da wani janar din sojan Amurka da ya ritaya wanda kafin nan shine shugaban sashin kula da sha'anin tsaron cikin gida a Amurka. Iran ta faɗi yau Asabar cewa wani jirgin ruwan yaƙi mai ɗaukar jiragen sama mallakin Amurka ya yi harbi na gargaɗi ga wani jirgin ruwanta ta hanyar da bata dace ba a cewar kafan labaran gwamnati.
To madalla masu sauraron mu annan muke karkashin shirin namu na yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya madaurin ki daya. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da yake na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya hada shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar Fil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake dawowa da karfe 9 da rabi na dare a gwan Najeriya da Niger, karfe 8 da rabi a gwan Ghana. Assalamu alaikum.